This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na Murira Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'az ce tare da Muhammad Hafiz Babanna da sauran abokan aikin muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau Asabar 10 ga watan Yulin 2024. Kafin ku ji abun da muke tafa da su da farko ga Muhammad Hafiz da kanin labaran.
Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta ce akalla mutane 90 ne suka mutu a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta. Russia ta kaddamar da wani farmakin yaki da ta'addanci don hana dakarun Ukraine ci gaba da dannawa. Korea ta Arewa ta ce ba za ta nemi taimako daga kasashen waje ba don farfaduwa daga ambaliyar ruwa da ta lalata yankuna da ke kusa da iyakar kasar da Sin.
To kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin kuma yayin da ake kammala zanga-zangar lumanar da matasan Najeriya suka kaddamar tun ranar 1 ga wannan wata na Agusta domin jan hankalin gwamnati akan tsananin tsadar rayuwar da suke ciki da rashin shugabanci na gari, za mu ji abin da 'yan kasar suke cewa game da nasarar da zanga-zangar ta cimma.
Ai babu biyan kudin sabulu, kin gane, saboda duk abin da tattaunawa dialogue bai kawo shi ba, rikici ba zai kaba da shi ba.
Sannan kuma za a ji cewa kasar Ghana ta kaddamar da kamfanin sarrafa zinari na farko a cikin gidan. Kome masana tattalin arziki suke cewa
in future ya zamu yi da batun sin kaya in gurin yazo in ya ja in ya janye ko an ba samu ba ko samu shaye kasa, amma in the long term wannan bai help.
Kamar kullun yau ma muna tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar, sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email. To amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin sama na baya-bayan nan da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da Falasɗina ke zaune waɗanda suka rasa matsugunansu ya haura 90, yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wata cibiyar bayar da umarni ta mayakan. Kamfanin dillancin labaran AAP ya kasa tantance adadin waɗanda suka mutu, waɗanda idan har aka tabbatar da hakan zai zama ɗaya daga cikin hari mafi girma guda ɗaya da aka yi cikin tsawon watanni 10 na yaƙi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. Kakakin hukumar Mahmud Basal ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 90 zuwa 100, kuma akwai wasu da dama da suka samu rauni. Rokoki uku na Isra'ila suka afkawa makarantar da ke ɗauke da Falasɗinawa da suka rasa matsugunansu. Ofishin yaɗa labaran gwamnati a Gaza da ke ƙarƙashin mulkin Hamas ya ce harin ya yi sanadin kashe mutane fiye da 100. Yau Asabar Moscow ta kaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankuna uku na kan iyaka da ke makwabtaka da Ukraine, don dakatar da Kyiv daga kai farmaki mafi girma na kan iyaka a rikicin da aka shafe shekaru 2.5 ana gwabzawa. Dakarun Ukraine sun kai farmaki kan iyakar yankin Kursk da ke yammacin ƙasar Rasha a safiyar ranar Talata, a wani hari da suka kai tsohon kilomita 8 da dama a cewar manazarta masu zaman kansu. Rasha ta tura ƙarin dakaru da kayan aiki da suka hada da tankokin yaƙi da makaman roka da sashin jiragen sama don dakatar da sojoji da ke ci gaba da dannowa. Kwamitin yaƙi da ta'addanci na Rasha ya sanar da yammacin ranar Juma'a cewa ya fara ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankunan Belgorod, Bryansk da Kursk domin tabbatar da tsaron lafiyar 'yan kasar da kuma daƙile barazanar ayyukan ta'addanci da ƙungiyar makiya masu zagon ƙasa ke yi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a Kamala Harris ta gudanar da yaƙin neman zaɓe a wani babban fili mai cike da cunkoson jama'a jihar Arizona, inda take fatan shigewa gaban ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump a yammacin ƙasar, yayin da Trump ya gudanar da nasa gangamin a Montana domin nuna goyon baya ga takarar ɗan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican. Yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, ƙasa da wata guda da ta shiga neman takarar fadar White House, ta yi rangadi na tsawon mako guda bayan da ta bayyana wanda zai mata mataimaki gwamnan jihar Minnesota Tim Walz, tare da mai da hankali kan samar da karsashi ga yakin neman zaben jihohi 7 da za su iya bayar da gudunmuwa ga zaben ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa. Wannan rangadi da aka yi ranar Juma'a ya kawo ta yankin Phoenix, inda ta kai ziyara ga 'yan sa kai a ofishin yakin neman zabanta da kuma yin magana da masu kada ƙuri'a. Yayin tafiyar, Harris ta sami goyon bayan Lulac Adelante, kwamitin aikin siyasa na kungiyar kare haƙƙin dattawan Latino. Wannan ne karan farko da kungiyar ta amince da nuna goyon baya ga wani dan takarar shugaban ƙasa.
Madalla. To, kafin Muhammad Hafiz ya karanto sauran labaran, za mu bude taskarin rahotanninmu daga Najeriya, inda yau 10 ga watan Agusta ya kasance ranar ƙarshe na zanga-zangar kwanaki 10 da matasan ƙasar suka keɓe don nuna wa gwamnatin ƙasar rashin jin daɗinsu da irin halin tsadar rayuwar da suke fama da shi. Lamarin da ya sa na tattauna da Hajiya Halima bin Umar, wacce ta ce kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, sannan zanga-zangar ta bar baya da ƙura.
Ai, babu biyan kuɗin sabulu, kin gane? Saboda duk abin da tattaunawa dialogue bai kawo shi ba, rikici ba zai kaɓa da shi ba. Mutanen nan maganar gaskiya sun fara lumana kwanciyar hankali, a hankali suke abinsu don mun gagani, kuma suna hanyarsu na tattake zuwa gurin mai girma gwamna su yi da kokensu. Inda aka samu kuma ta wani ɓangare wasu mutane kuma sun zo sun yi taro. Kuma taron nan a cikin wanda yi bayani wanda ya yaɗa shi ta kafofin WhatsApp da su Facebook, ambasada ya yi magana kuma mun gani cewa su sun faro kuma cikin su ce ko allura babu mai ita. To, kin ga sai aka zo aka samu wannan. Wato, ni abu da yake ɗaga min hankali, Aisha, wato ‘yan arewa a komai mu ne koma baya, mu ne ba ma ci gaba, kullum muna nan a dakushe. Shugabanninmu ba da yawa da za su yi tasiri a arewa. ‘Yan shugabanninmu kwata-kwata in kika duba su a arewa, wallahi ba su fi mutum 5 ko 6 ba. Kowa kansa isa ne, ba wanda yake tunanin talaka, ba wanda yake tunanin yara. Kuma mun sha faɗa, Hajiya Najatu ba ta sha faɗa cewa we are sitting, muna kan time bomb ne. A bomb yake, duk ran da ya fashe za a ga tashin hankali. To, kin ga bomb ya fara fashewa. Kuma mutane an kai su bango. Kowa kuma ya yi tsammanin cewa bayanin shugaban ƙasa zai tattauna abin da ya damu jama'a. To, kin ga sai ƙara wa ciwon gishiri, bai faɗi abin da yake mutane suke so su ji ba.
Wani irin tasiri kike gani jawabin shugaban ƙasar ya haifar?
Kin san mutane ana ta maganan kan janye tallafin mai, tallafin kuɗin lantarki, a buɗe boda abinci ya shigo, saboda ba abinci komai ya tsada yanzu kwana shinkafa a Kano. In kina son mai kyau sai kin kashe wajen 4,000 da wani abu zaki sai shinkafa mai kyau. To, dawar ma da ake senta 1,300 da 1,400 yanzu ta koma 2,000 da wani abu, duk abincin da talaka zai ci, wallahi ya gagari talaka. Yanzu wasu sai dusan awur suke haɗawa a kwaɗa a ci. To, kin ga tura ta fara kai bango. To, mutukar ɗin gwamnati ba ta tsaya ta duba ba, to ba za a samu abin da ake so ba. Kuma akwai yadda Bature yake cewa, wai akwai yadda za ka yi magana ko wuta ka ce mishi tafi sai ta fito, saboda a yanda kai mishi magana kalami mai daɗi. To, mu babu kalami mai daɗi. To, kin ga mutanenmu ba ilimi, matasanmu ba a sana'a, ba aikin yi. Saboda haka wasu da suka zo dama su sun fito ne ba zanga-zanga suka fito ba, su sata suka fito yi. Akwai wanda aka yi da shi da bakin sa yace shi sata yake, shi barawo ne, kuma ko me za a yi masa ba zai daina sata ba. To, kin ga irin waɗannan gwamnati ya kamata a zo, maimakon duk wannan abin da ake a zo. Yanzu Kano, wallahi ban taɓa tsoron Kano ba sai ran da aka yi zanga-zangan nan da farko. Nace ashe muna da matasa a Kano, saboda yawan su ya kai yawa. Idan kina gani a bidiyo kika kalli hannunki gabas, ba za ki ga ƙarshen matasa ba. In kika duba dama, ba za ki ga ƙarshen matasa ba. In kika kalli gabas da yamma, kudu da arewa, ba za ki ga ƙarshen su ba.
To, Hajiya Halima, wata alama kenan wannan yake nunawa a arewa?
Na ɗaya, yana nuna ba mu da shugabanci. Na biyu, ba mu san hannunmu dama da hagunmu ba, ba mu san abin da yake mana ciwo ba. Na uku, babu ilimi, ba a matsawa a kai yara su tafi makaranta, kullum za ki ga yara suna gararan ba a titi. Sannan ba sana'ayi. Wannan kuma abu ba na gwamnati ne kaɗai ba, haɗaka ne ya kamata a haɗa a zo a zauna a yi shi. To, kin ga ko duk inda aka samu abu, kuma duk arewa yanzu, ashe babu mutumin da zai fito yi magana da bakin arewa a saurare shi, babu shi. Maybe I stand to be corrected, ni dai ban san shi ba. Saboda babu shugabanci. Za ki ga ana ta fito, ga matasa su fito su ga a WhatsApp ne suna magana ne ma'ana amma ba a ba su daman su zo ayi ba watakin idan aka fara ba matasan dama su ba su zo su fara rike madafin iko su fara mu fara ganin tasirawar
Hajiya Halima bin Umar kenan a tattaunawa ta da ita ta wayar tarho akan zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya To kada dai a sha'afa sashin Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC yanzu ga Hafiz da kashin labaran duniya na biyu
A Bangladesh an shafa makonni ana zanga-zanga adawa da tsarin kayyade adadin ayyukan gwamnati wadda ta rikide zuwa wani gagarumin bore da ya tilastawa Prime Minister tserewa daga kasar tare da murabus Anda ya fara gudanar da zanga-zangar lami lafiya a watan da ya wuce kuma dalibai ne suka jagoranci zanga-zangar da suka nuna takaicinsu tsarin da suka ce yana fifita masu alaka da jam'iyya mai mulki sai dai zanga-zangar ta rikide zuwa tashin hankali a ranar 15 ga watan Yuli yayin da dalibai masu zanga-zanga suka yi arangama da jami'an tsaro da masu goyon bayan gwamnati tsohuwar Prime Minister Sheikh Hasina ta tsere daga kasar a cikin makon nan bayan tashin hankali da ya barke wanda kusan mutane 300 suka mutu da suka hada da dalibai da kuma jami'an 'yan sanda dalibai ko wasu matasa sun taka rawar gani a tashe-tashen hankulan jama'a da suka durkusar da gwamnatoci ko tilasta musu canza manufofi daga ƙarshe Koriya ta Arewa ba za ta nemi taimako daga waje ba don farfaduwa daga ambaliyar ruwa da ta lalata yankuna da ke kusa da iyakar kasar da Sin shugaba Kim Jong-un ya faɗa cewa yayin da ya umarci jami'ai da su kwaso dubban mutane da suka rasa matsugunansu zuwa babban birnin kasar domin ba su kulawa mai kyau Kim ya ce za a ɗauki kimanin watanni 2 zuwa 3 kafin a sake gina gidaje da kuma daidaita yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa amma kafin nan gwamnatin sa na shirin samarwa da wasu mutane 15,400 wurin zama rukunin ya hada da iyaye mata yara tsofaffi da nakasassu sojoji a wasu wurare a Pyongyang kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa ya bayyana a yau Asabar kamfanin KCNA ya ce Kim ya yi wannan tsokaci ne a wata ziyara kwanaki 2 da yi zuwa garin Uji da ke Arewa maso yammacin kasar har zuwa ranar Juma'a dan ganawa da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa da kuma tattauna kokarin sake gina yankin
So a gaida Muhammad Hafiz Babangida da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Rahoton na biyu zai kai mu kasar Ghana inda gwamnatin kasar ta bude matatar zinare ta farko a babban birnin kasar Accra a wani matakin da kasar da tafi kowace kasa a nahiyar Afirka samar da zinare don kara daga darajar ta da kuma samun karin kudaden shiga daga karafa masu daraja da aka kwashe shekaru aru-aru ana hakowa ya ce wannan mataki zai daki da ayyukan fasa kwabrin zinare matakin da mataimakin shugaban kasar Dr. Bawumia yace zai dakile ayyukan fasa kwafurin zinare masu sharhi sun yaba da wannan mataki amma kuwa sun buƙaci gwamnati da ta tallafa wa masu haƙar ma'adinai ta hanyar samar musu da lasisi da kuma kayayyakin aiki ga rahoton da Hamza Adams ya aika mana daga babban birnin kasar Ghana Accra
da yake jawabi a wajen bude matatar mataimakin shugaban Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya ce kaddamar da matatar mai na Royal Gold ya nuna wani sabon zamani ne da zai taimaka wajen daƙile fasa kwarin zinnari da kuma samun kudaden shiga daga karafa masu daraja yana mai cewa
between 2018 and 2023 Ghana's average annual gold production was 3.92
Shekarar 2018 zuwa shekarar 2023 matsakaicin yawan zinari na Ghana a shekara ya kai oza miliyan 3.92 dukkan wannan zinari an fitar da su ne ba tare da an tace su ba wanda ya haifar da hasarin kudaden shiga da kuma rasa damar samar da ayyukan yi ita ko sabuwar matatan zinarin mai karfin sarrafa kilogram 400 na zinari a kowace rana za ta samar da zinari daga masu hakar ma'adinai a kananan filaye tare da masu hakar ma'adinai ba tare tare da Lansisi ba. Matatar zinarin na haɗin gwiwa ne tsakanin Rosie Royal Minerals ta kasar India da babban banki na kasar Ghana. Masu ruwa da saki dai kan harkar hakan ma'adanai a kasar sun yaba da wannan matakin tace gwal a cikin gida, amma kuwa suna buƙatar da gwamnati ta tallafa musu ta hanyar hanzarta samar musu da lasisi tare da tsaida farashi mai kyau, inji Muhammad Amawu, shugaban kungiyar masu harkar zinari a jihar gabashin kasar Ghana.
Harkar zinari ya zama wani abu ne kamar yadda dai harkar mai yake, kowa ya waye gare tashi ya san farashin mai yadda yake, gangan fitowar yadda ya kai yau yadda ya kaza, haka haka zinari ya yi. Gwamnati akwai aiki da za su yi da yawa. Yanzu haka da nake magana da kai, akwai lasisi da yawa da ke aje gaban minista wanda yake small scale mining ne, mai shi ya so ya aiki daidai yadda doka ya tanada, ya sa application ya komai an zo aje gaban gwamnati, gwamnati ya ki sanya documents to ka ne ke in ya boye aikin a bayan fajeje aikin shi wanda mu muke ce manan galansi kan ba doka. Ya samu zinari ba yanda za a dauki zinari zai sai ma gwamnati don bai da wani takarda da zai tsaya kai ce ai ga inda nake aiki na samu zinari.
Ghana ta ci gaba da rike matsayinta a matsayin kasar da tafi kowace kasa samun zinari a Afirka a bara, yayin da karuwar zinari da ake hakowa daga masu hakar ma'adanai ya kai oza miliyan 4.03. Bankin Ghana ta kaddamar da shirin sayi zinari a cikin gida a shekarar 2021 a kokarin ta na neman karfafa kudin kasar, wato cedi da ke shan kashi a hannun kudaden waje. Gwamnan babban bankin kasar Ghana Ernest Addison ya ce matatar zai taimaka wa bankin wajen bunkasa asusun ajiyar ta na waje da kuma tara kudaden waje. Ya kuma kara da cewa ajiyar zinarin zai rage dogaro da kasar kiyi daga kasashen ketare. Dr. Najib Ibn Hassan, masani ne kan harka na tattalin arziki, ya ce duk da kokarin da gwamnatin kasar kiyi na daidaita kuɗi na cikin gida, kasar na bukatar kuma ta mai da hankali kan bunkasa masana'antu ta yadda za a iya fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje.
To yanzu in future ya zamu yi da batun sai kaya in gold ya zo in ya janye ko an ba samu ba ko samu shi yayi kasa, amma in the long term wannan bai help mu. Abin zai help mu shi su yi kokari su doki fikirin ya za su yi to komo da industries Ghana, because duk kasan da gaga make fita cikin batun yunwa batun currency shi stable basically farko ne suna kokari su make masu na enough industries ne, so in kuma da wannan masananta da suke kawo kaya da yawa ana kaiwa waje ana saiwa ana kai export samu dollar automatically ya zo ga value dollar za shi kasa, don supply ya exceed demand ya shi kasa.
To sai dai ba karfafa kudin kasar kadai ne ake sa ran wannan matakin zai yi ba, har da samar da sana'ar yi ga al'umma fiye da 100 a kasar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A can jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sannan a kodayaushe ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Kana ana iya bibiyar mu ta kafafan mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin namu zai duba wata damuwa ce da masu sana'ar adeji ta saho suke fuskanta a birnin Kumasi, wanda suke cewa har yanzu babban damuwa ita ce gwamnati bata ba su izini da za su yi aiki a hukumanci ba. Yushau Haruna, shugaba na farko na kungiyar masu sana'ar adeji ta a birnin Kumasi, mun tattauna da shi akan wannan batu, inda muka fara kamar haka.
Gaskiya abin da muke fuskanta shine rashin legalization, ba legalization ba. Don haka sai ba ƴan sanda dama,
wato ba ku samu izini daga gwamnati ku yi aiki a hukumanci ba kenan.
Ba mu samu izini ba. Duk yanzu shine abin da ke ci mana tuwa ƙwarya. Don saboda in za a tafe ka ta wani wuri sai ka ga ƙarshe abin da za su gaya muku, ai mun dai barku na aiki ne, ai gwamnati bai legalize ku ba. Kaga duk wani abin da za ka yi, kaga an rage maka kuzari kan abin da kake son ka yi. Kenan baka da rai. Tunda baka da rai, kaga baka da bakin magana.
To menene wani irin matakai kuke dauka don ganin gwamnati ta ba ku izinin yin aikin wannan sana'ar a hukumance?
matakai dai in hannunka na bakin mutum sai ka bi shi a hankali. Dan haka shi yasa muke bin manyan nan ɗaya bayan ɗaya, muna neman yadda za a yi mu samu goyon baya. Don kaga abin nasu sayiya a cikin gwamnati ko mu ce majalisa parliament, wasu na so wasu ba su so. Ƙungiyarsu shi ne mai cewa suke yi wai ana yawan hatsari. Hatsari ai ko jirgin sama na hatsari, ba hukuma ke da jirgin sama ba, amma na zuwa on board kowa ya mutu. Da yake dai kawai dai ni gani na abin ya zo ta fuskar Mozango shi ne ni abin da nike gani, ni na ra'ayi ban ce ra'ayin wani ba, don saboda ai aiki muka samu zango. Don in gaya maka akwai wayanci wayanda muka sani suna zaune gari banza, wallahi zuwan wannan aikin ba shi wannan abin da muke ji na ba daɗin ya zuba a jin shi. Ashe ko gaskiya ya taimaka, don akwai wata da na taɓa ɗauka lokacin ina jan a daidaita, ta ce ai ita za ta gode ma zuwa a daidaita, saboda akwai wani saurayi da ko da wani lokaci shi da matan shi ita ke shiga tsakani tashin hankali. Ta ce yanzu haka maganan gada take gaya min ya iya ya anshi mitan kanshi, maimakon da na wani yake amfani da kullun tashi hankali, shi da matan shi kullun tashi hankali. Amma tun da ya samu wannan aikin, wallahi yanzu ba a kama ta ƙara, yana yin komai yanda ya dace. Me ya kawo haka? Samun aikin hannu. Tun da mutum na samun abin da zai ci ya ciyar, ai ba rigima.
To bari mu duba da kace kukan je wurin wasu manya don neman wannan wannan izini daga gwamnati, idan kun je wani irin amsa suke baku? Shin abinda suke gaya muku ya bada kwarin gwiwa cewa za ku iya samun biyan bukata?
Ka san ma'aikacin gwamnati in mai matsayi ne, in zai maka magana yana maka maganan fiska biyu, fiska biyu. Kamar nan da muka je wurin regional minister, ka gane suna neman mu ne muna neman, amma a takaice ba su da su fito mu da na magana fili, saboda ne a matsayin da yake ne. Kamar nan da muka yi magana da shi, ce mu ne gaskiya wannan magana da hana muna aka yi shiga Edun ba wurin shi fito ba,
wato cibiyar kasuwanci na Kumasi kenan, aka hana ku shiga.
Aka hana ku shiga. Sai ce mu na gaskiya ke me suka yi zama suka zantar da wannan magana, tun da ke me ne yanzu shi zai iya fito ce mu na kaza? In ya fito ce wani abu, kaga kaman aikin shi bai san aikin shi ba, saboda shi yanzu abin da zai muna ya yi magana da yan ke me, wato magana ne kaman dai wanda za a yi shi ta bayan gida tsakanin mu da ke mu su muna sassauci, amma bai iya fito fili.
Wato kana batun KMA, wato hukumar da ke kula da birnin Kumasi kenan? So da ya faɗi haka a ɓangaren ku
ranar Litini,
na'am,
a sakwari manfo shi wannan kankan sun neme mu Litinin, ga in Allah ya so ya yarda Litini mun je mu haɗu da su wannan Litini insha Allah.
To menene abubuwan da za ku nema daga gurin shi idan kun je ku zauna da shi?
Yanzu wannan magana ne wanda ke keɓe ba, tunda ba mu yi da su ba bai fito fili ba, amma abin da ke hankalina suna neman yadda za mu yi haɗin gwiwa da su na yadda za a yanka mu a daidaita wani sika wanda yake kamar suna andan
na biyan haraji kenan.
Wannan dama na biyan haraji, in muka samu wannan damar gradually insha Allah zuwa gaba muna ganin ya iya magana ya fito wannan za mu iya samun kariya ga wannan abin. Saboda gaya maka a daidaita yaranmu, duk da kuɗi wurinsu mawuyacin abu ne. Kaga wani abu gwamnati in yana samun wani abu daga gare ka, in ka nemi wani tallafi yana ya taimaka maka, amma in ya san bai samun komi wurinka abin yana da wuya.
To amma ko yaya a gurin zama a za iya sake ɗauko muku batun da aka ce kuna yawan hatsari, sannan kuma a tsakaninku kun san akwai matasa wanda yake ba su da natsuwa, to shin kuma me kuke yi a tsakaninku na ganin cewa irin waɗannan matasan kun ja kunninsu akan haloli da suke nunawa?
Wannan magana gaskiya magana ne wanda yake na haɗin kai, shi ne me wai kana ya kai doki bakin rafi amma ba za ka yi matsa mai ya sha ruwa ba. Su hukuma da kansu sun riga sun nuna mana cewa kaman wai freedom of a situation ba ka iya matsa ma mutum ya zo ya shiga cikin kungiya ka gani dan haka ba ka da iko a kanshi authority kanshi da za ka nuna mai power don ɗan sandan ma kansu mun ce ana kaza su taimaka mana sai su ce eh wai a samu yadda yin tumi ya nisa tumi ne because ya mamu a legalization ka gani so da yawa wanda abin mun fe su kuma ana kaza sai su ce ba su iyawa ba sai su sa baki don wani abu ya zo ya magana wai kansu zai kare tunda ba a legalization ka ji magana.
Madalla, a nan za mu dakatar da shirin hasken sabon mako idan Allah ya kai mu, mu ji abin da ya kaya a tattaunawar kungiyar 'yan adaidaita da karamar hukumar Asakwar Manford na jihar Ashanti. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida na gwamma. Yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wasu daga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce salamu alaikum BOA Hausa. Maganar da tsohon shugaban kasa Obasanjo yayi cewa mafi yawan shugabannin da suka mulki Najeriya sun cancanci daurin gidan yari. Tabbas maganan Obasanjo gaskiya ne, amma daurin daga kansa za a fara domin in mai ya manta wardiya ba ta manta ba. Sai kuma sako na gaba daga Shehu Adamu Rijau yace Najeriya kasar mu ta gado kasa mai dimbin arziki da tarin talakawa. Sai dai kuma a yayin da motar mulkin kasar mu take zuwa gudu, shugabannin da ke jan motar na dariya, talakawan da ke cikin motar kuma na kururuwa da karaji. Tabbas lahira akwai kallo, fata kawai shine Allah ya kai mu lafiya. Sakon Umar Ariba dai Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Niger ne na gaba kuma yace salamu alaikum BOA Hausa. Hakika mun yi farin ciki da kammala ficewar sojojin Amurka daga sansanonin su a jihar Agadez take jamhuriyar Niger. Muna fatar Ubangiji Allah ya kawo mana dawwamammiyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu ta Niger da ma duniya baki daya. Sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ne na gaba yace salam VOA Hausa, muna tirda alawa dai da nuna halin ko in kula da gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ke yi wa al'ummar kasar, ganin yadda al'umma ba sa iya cin abinci sau uku a rana, ga rashin tsaro, ga kuma talauci. Da wannan muke kira da a gaggauta lalumo hanyar da al'umma za su samu sa'idar rayuwa. Kafin mu yi sallama da kuma sauraro, ga Hafiz ya sake dawowa da labarai, amma wannan karan a takaice.
Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin sama na baya-bayan da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da Falasɗina ke zaune waɗanda suka rasa matsugunansu ya haura 90, yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wata cibiyar bayar da umarni ta mayakan. Kamfanin dillancin labaran AAP ya kasa tantance adadin waɗanda suka mutu, waɗanda idan har aka tabbatar da hakan zai zama ɗaya daga cikin hari mafi girma guda ɗaya da aka yi cikin tsawon watanni goma na yaƙi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. Yawa sabar Moscow ta kaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankuna uku na kan iyaka da ke makwabtaka da Ukraine, dan dakatar da Kiev daga kai farmaki mafi girma na kan iyaka a rikicin da aka shafe shekaru biyu da rabi ana gwabzawa. Dakarun Ukraine sun kai farmaki kan iyakar yankin Kursk da ke yammacin kasar Rasha a safiyar ranar Talata a wani hari da suka kai tsawon kilomita uci da dama, a cewar manazarta masu zaman kansu.
To duka masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan Hajjiya Halima Baba Ahmad, wace Allah ya yi wa rasuwa jiya da maraici. Allah ya jikanta ya kuma kyautata makwancinta, in ta mu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babangida da ya kaya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai Mududu da ta shirya ta kuma ba da umarni ta ma injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama. Ma'assalam.